America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 7 ga watan Disambar shekarar 2024 da ta kasance ranar da aka gudanar da babban zabe a kasar Ghana. Don haka a ci gaba da kawo muku rahotanni dangane da zaben. Za ku ji wakilinmu Baba Yakub Makeri da yanzu haka yake can Ghana da ci gaba da sanar da mu irin halin da ake ciki dangane da zaben. To sai dai kafin mu je ga baban ga Aisha da cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Ba a kai ga cimma wata matsaya game da yunkurin tsige shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol a yau Asabar ba, yayin da ƴan adawa suke yunkurin ƙarshe na inda suka gabatar da wata jawabi mai sosarai don fahimtar da takwarorinsu masu ra'ayin mazan jiya su ba da goyon baya akan wannan mataki. Tsawon lokacin da aka kwashe ana wannan tattaunawar a majalisar ƙasa ta Koriya ta Kudu, kusan duk mahukuntan jam'iyyar People's Party ko kuma NPP a takaice masu ra'ayin mazan jiya sun fice daga ɗakin tattaunawar 'yan mintuna gabanin a kada ƙuri'a, wanda ya nuna cewa sun kaucewa yunkurin tsige Yoon a sa'ilin da masu ra'ayin mazan jiyan suke ficewa daga zauren majalisar. Dandazon jama'a da galibinsu 'yan masu adawa ne da suka taru a waje sun yi ta zagi, suna amfani da kalamai kamar maciya amana. ‘Yan tawayen ƙasar Siriya sun shirya su ci gaba da faɗa yau Asabar, yayin da dakarun gwamnati suke daɗa ƙarfafa ƙarfin dakarunsu a filin daga tare da tarwatsa matsugunan 'yan tawaye a yankin Homs a yunkurin ceto mulkin shugaba Bashar Assad al-Assad na shekaru 24. Tun bayan da 'yan tawayen suka kutsa cikin Aleppo mako ɗaya da ya gabata, tsaro ya tarwatse a faɗin ƙasar, yayin da 'yan tawayen suka karɓe ikon wasu manyan birane sannan suka sake su bayyana a yankunan da a baya aka kawar da su, baya ga mamaye Aleppo da ke arewacin Hama a yankin tsakiya da Deir ez-Zor a yankin gabas. 'Yan tawayen sun bayyana a kudancin Suwaida da Diriya, tare da ayyana cewa sun karɓe ikon birane biyun, sannan sun wallafa faifayin bidiyo da ke nuna 'yan tawayen yayin da suke farin ciki a ranar Juma'a. Dakarun Siriya sun ce suna kai hare-haren sama a yankin Hama da Homs, sannan suna daɗa ƙarfafa tsaro a waɗannan yankunan. Jami'an lafiya sun ce wani farmakin Isra'ila ya kashe akalla Falasɗinawa 20 yau Asabar, yayin da Qatar ta bayyana ƙwarin gwiwa akan sabon ƙoƙarin da ake yi na ganin an cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Sojojin Isra'ila ba su ce uffan ba nan take a game da harin Rafa da ke birnin Gaza. Akalla fararen hula 8 sun mutu bisa bayanan mazauna da ma'aikatan lafiya. Ba a tabbatar ko sauran mutanen da aka kashe mayaka ba ne. Sannan Reuters ta gaza tantance alƙaluman da ta yi yunkurin samun bayani da kanta. Firaministan Qatar kuma ministan harkokin wajen ƙasar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ya ce Qatar ta fara tattaunawa da gwamnatin zababben shugaba Trump akan Gaza, bayan lura da alamun fara wani sabon yunkurin tattaunawar tsagaita buɗe wuta bayan zaben Amurka. Volodymyr Zelensky ya faɗa yau Asabar cewa ƙasar Denmark ta aikawa Ukraine jerin jirage samfurin F-16 karo na biyu, yayin da ya kai ziyara Faransa domin ganawa da manyan 'yan siyasa da masu faɗa aje. A wani saƙon da ya wallafa ta Telegram, Zelensky ya yaba wa Denmark, sannan ya yi ƙorafi akan rashin cika alkawari daga sauran 'yan ƙungiyar ƙawancen. Tuni jiragen farkon da ƙasar Denmark ta tallafa mana da su suka fara kakkaɓo makaman nukiliyan Rasha, ceto mutanenmu da gine-ginenmu. Wannan sanarwar na zuwa ne wuni ɗaya bayan da yankin Zaporizhia na ƙasar ta Ukraine yake jimamin mutuwar mutane 10 da suka mutu a wani harin Rasha jiya Juma'a, wasu mutane 24 kuma cikinsu har da yara 2 sun jakata, yayin da wani misali ya aifka wani gidan sai da mai, a cewar gwamnan yankin Ivan Fedorov. an sake bude majami'ar Notre Dame yau Asabar shekaru biyar bayan da gobara ta laƙume babban cocin na Paris inda zababban shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kasance cikin shugabannin duniyar da suka halarci gagarumin bukin sake bude cocin da shugaba Emmanuel Macron yake misalin kwarewar fasahar zanen gidaje da kirkirar Faransa da shi sake gina Notre Dame da aka yi jin kadan bayan da gobara ta laƙume rufin ginin a 2019 yana zuwa ne a wani lokaci da kasar take cikin wani wafiyacin hali Macron yana fata cewa taron addu'ar farko da za a yi a cikin cocin na Notre Dame da kasancewar halartar shugabanni 40 daga kasashen duniya a Paris abin alfahari ne da kuma haɗin kan kasan yayin da Paris take shirin karɓan bakuncin taron Olympics da za a yi tsakanin watannin Yuli da Agusta
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma da layin zuwa tare da wani bata lokaci ba zan danka ku gaba ba ku makiri a Ghana inda zai koro mana halin da ake ciki a kasar kasancewar da safiyar yau dinnan ne al'ummar kasar ta Ghana suka fitar rumfunan zabe domin kada ƙuri'un su a babban zaben kasar baba an ka shirya gare ka
To madalla malama Hawwa nagode. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai baba Yakubu makiri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na musamman akan babban zaben Ghana inda ake sa ran kimanin mutane miliyan 18 ne za su kada ƙuri'un su a yau domin zabo sabon shugaban kasa da ƴan majalisar dokoki 275. Kasar Ghana dai ta fice a fannin demokradiyya a nahiyar Afirka. Kuma ita ce bakar fata a nahiyar Afirka da ta fara samun yancin kai daga turawan mulkin mallakan Burtaniya bayan sojoji sun rusa jamhuriya ta daya da jamhuriya ta biyu ba da ta uku Ghana ta sake komawa kan turbar demokradiyya a shekarar 1992 inda ta fara jamhuriya ta hudu wadda ta samu shekaru 32 ba tare da katsalandan soja ba Don haka zaben Ghana yana da muhimmanci ga kasashen duniya musamman kasashen Afirka da suke koyi da ita a wannan fannin da farko za mu fara jin wainar da ake toyawa a rumfunan zabe daga wakilanmu da suke zagawa a rumfunan zabe a wurare daban-daban muna kuma dauke da ra'ayoyin wasu ƴan Ghana mazauna kasashen ƙetare akan fatan su ga wannan zaben
sunana Faisal Abdullahi an Ghana dake zama ne a nan Niger aiki ne kawo mu zama ya kama mu muka yi aure nan ne kuma tattalin arziki na Ghana yanda muka san shi a shekarun baya yanzu ba haka yake ba ko ba komai yanayin yanda ma muke jin labari yanda sai shi kiyala cewa muka ce mu koma ta yanayin aikin da muke ba mu yin aiki can wurin sai mu ganin cewa akwai karamin zanna nan ne
Kana muna dauke da fashin bakin masana akan tasirin zaben da ƴan ƙasa.
Ina jin shi jefa kuriya farko hakkin ne na wanda zama ɗan ƙasa. Hakki ne mutum ya nuna za a yi sa game da ake tafiyar da lamarin ƙasa. Amma cewa kamar mutum bai samu biyan bukata ba, ta ce wannan zai zama ban kuskure. Kuma akwai mutane da dama da yake
Idan lokaci ya bamu dama za mu kawo muku bayani daga ƴan sanda a ta bakin babban limamin rundunar. To sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani akan wannan zabe. Kamar yadda muka alƙawaranta muku Bari mu tuntuɓo wakilanmu amma za mu fara ne da Ridwan Mukhtar Abbas wanda ke yankin gabashin ƙasar. Malam Ridwan idan kana tare da mu me ake ciki a inda kake?
Yanzu ga har yanzu ina cikin Insawam a Diyajiri. Na fita daga ainihin mazaɓin da ke ciki na da suka yi mazaɓo kamar biyar cikin Diyajiri. Inda na je na iske kowanne ana zaɓe amma kuma da cikin lafiya babu kwai babu fitina babu rigima wasu wurare ne ɗan layi ne kaɗan daga gari wasu wuraren kuma babu layi amma kuma yadda zaɓen ke tafiya halin babu rigima na yi musu tambayoyi sun wato presiding officer na yi masa tambayoyi game da yadda zaɓe ke tafiya ya nuna mini cewa babu dama kuma an so mu zaɓe daidai wasu wurare kamar uku ƙarfe bakwai.
To kaga ko jami'an tsaro a inda kake?
Akwai jami'an tsaro yanzu haka ma yanzu ɗaya ya kira na lokacin da na shigo yana ce min don na shige ban gan shi ba yana ƙarƙashin itace ya yi kira na yake tambayar yaya na wuce nake ban gan shi ba amma ya ga da na shiga ba kai tsaye na je nake ina tambaya wane ne presiding officer.
Wato malamin zaɓe kake nufi kenan.
Na koma yin aikin da zan yi zanen sai aka ce ma ya fahimci ya gan hakan sai sa akwai jami'in ko ina za ka iske akalla kamar nan jami'in tsaro ɗaya na gari amma suna da madafun wuri wannan ce ne ana ce ma wajen a sija ce da ke cima ƙarƙashin Isawam Adwajiri constituency ne.
A gaida Ridwan Abbas yanzu kuma muna tare da Hawwa Abdulkarim wadda take nan birnin Accra. To malama Hawwa bayan kin zazzaga rumfunan zabe me kika gano?
Gaskiya yau zabe Accra sun ce kullun ne zaben da ban taba ganin an yi shi ba. Ba iya tsawon experience na dangane da zabe saboda zabe ne da nake ganin ake gudanarwa cikin kwanciyar hankali. A shekarun baya idan za a yi zabe sai kaga an yi layi tun a susuban tsari sai kaga an jera duwatsu wuraren zabe. An jera duwatsu ana ta faɗa kan layi ana ta faɗa kan layi wani wajen ma ka tafi kafin a ba da dama ma ita hukumar zaɓe ta ajiye kayan aiki akwai hidima sosai. To amma wannan karon sai ga kamar gashi komai na tafiya daidai.
Wato haka mutane ne ba sa fitowa ko dai a akwai wani tsari da hukumar zaɓe ta yi na faɗaɗa tsarin aikinta?
Babu wani tsari da aka saba mutane na fitowa ɗaya bayan ɗaya ne a hankali suke zaɓe babu wani cunkoso babu wani hayaniya babu wani tashin hankali.
Rumfunan zaɓe kamar nawa kika zaga a nan Accra?
Na zagaya rumfunan zaɓe kusan goma sha tun daga kan Ayawa sun ɓaf har izuwa nan ga mutum rayu countryman ɗin nan inda Hajiya Samira Bawumia wato matan mataimakin shugaban kasa kuma batan ɗan takarar babban jam'iyyar mai mulki MPP za ta gudanar da zaɓe.
Ta riga ta kada ƙuri'arta?
Yanzu ake jiran ta zo wannan wurin ta kada ƙuri'a.
A gaida Hawwa Abdulkarim. Masu sauraro kada a shafa wannan shiri ne na musamman akan zaɓen Ghana da sashen Hausa na muryar Amurka yake gabatarwa daga birnin Accra. To yanzu bari mu garzaya zuwa Kumasi babban birnin yankin Ashanti inda wakilinmu Hamza Adam ke sa ido akan zaben yankin da ake kwatantawa da mafi tasiri a wannan babban zabe da ake gudanarwa a yau. Malam Hamza idan kana tare da mu me ake ciki ne a birnin Kumasi?
To baba kamar yadda muka sani dai nan yankin Ashanti mutane kusan miliyan 3.3 ne ake sa ran za su fito a yau su kare ƙuri'a na fitar da shugaban kasa tare da wakilai na majalisa na dokokin kasan Ghana. Tun da misalin karfe 7 na fara zazzagawa a rumfunan zaɓe wahasatan babban gunduma mai mafi yawan al'ummar musulmi da ya kasance ma jama'a da dama da suka yi kaura daga wasu kasashe suka zo suka tattaru ita ce gundumar Asukurman Municipal Assembly. To gaskiya rumfunan da na tattafi an fara zaɓen wasu ma a makare don saboda bisa yanda doka ya nuna ya kamata a fara zaɓe da misalin karfe 7 daidai amma a ko wajajen da aka fara kada ƙuri'a da misalin karfe 7:45 a ko kuma wajajen da aka fara ma da misalin karfe 7 da wasu 'yan mintuna 10 dai haka. Amma dai baba daga nan birnin kuma zaɓe yana tafiya yadda ya kamata sai dai wasu wurare ne ba samu ainihin yawan jama'a sun fito sun hau layuka domin kada ƙuri'ansu ba. To da muka bincika akasari dai sun ce sun fi son su isa su harkokinsu na kasuwanci ya so bayan sallar la'asar sai su iso su kada ainihin ƙuri'arsu. To sai dai kuma daga wani unguwa mai suna Ababulan Batu ɗaura da masallacin Alhaji Haruna Muhammad Tijani bai an samu ni dan gajeren rashin fahimta wanda ma yi sanadiyan wato kiran dakarun su soja kamar da yadda muka sani kafin a fara wannan zabe babban jam'iyyar adawa da wasu makungiyoyi masu zaman kansu sun yi kira da abar lamarin batun sanya ido da kuma tsaro ya kasance masuliya ne na ɗan sanda kada kamar yadda kundin tsarin mulki na wannan kasa ya nuna to abinda ya faru ne batun wani tangarda game da hujin da za a kada kura'a wai in aka kada kura'a ana ganin wanda aka kada wa kura'a to hakan yasa babban jami'in adawa agents dinka dake wannan rufan zabe dake a babulan batu mai suna Bodisco police station ya koka ba samu fahimta ba har ma uwa ka uba ka yazo cika yan sanda dake wurin ba su iya sun tabbatar da ainihin wanzuwa zaman lafiya a daidai wannan lokaci ba akan haka kwatsam muka ga ainihin dakarun soja sun zo da ainihin motoci daga wurin to zuwan su ne sun nemi sun tambaya kuma an shiga tsakani an duba an gyara abinda ya faru shi yasa an ka tambaye ni daga nan ga ainihin wato yankin Ashanti na kasar Ghana wasu are an fito ka'in da na'in an haulayuka amma kuma su jaje har ila yau ba samu yawan jama'a da suke fitowa domin kada kuri'ar su ba
to mun gode malam Hamza Adam shi ko Idris Abdullah Bako yana gudanar da aikin sa ne a yankin tsakiyar Ghana malam Idris shin zabe na tafiya yadda aka shirya ko kuma wani hali ake ciki a kasuwan Garba da kewaye
a halin yanzu ina Irutu Sanya district kenan wato gundumar Irutu Sanya da ke yankin tsakiya wato a unguwar kasuwan Garba kenan ina wurin dan da zagaya mazaku daban-daban rufunan zabe daban-daban kuma na ga da zagaya kallon rufunan zabe sun kai guda takwas kuma duk inda naje alhamdulillah komai yana tafiya yanda ya kamata ba inda aka samu matsala ko ina ko da yake an samu matsala wuri daya inda yake naje na samu ana dan rikici tsakanin agent din jam'iyyar NDC da na MPP
wai me hada su rigima
rikici shine abin da ya hada su wannan rigima shine wai ita wanda take kula da RPC da take kula da
malaman zabe
police agent malaman zabe no nan police agent ta ga rana ya to kuma zai dan shafi wato injinan da suke aiki da shi sai ta nemi a kawo musu lirma a aji a nan gurin to liman da aka kawo sai zama na AMPP sai suka ce wai NDC ne suka kawo wannan lima domin haka ba za su yadda a sa ba to wataƙila akwai alaman za a yi za a amfani da wannan liman ya zama na an yi amfani da shi an yi magudu sai ya dan tashi a nan gurin kuma gaskiya 'yan sanda suka yi aikin su a nan gudun suka kamu suka kallaba aka gama lafiya aka cire wannan lema ba yi amfani da shi ba aka aje kuma komai ya koma yadda ake yi to amma da nan gudun ba inda aka samu matsala ko ina zabe na tafiya yadda ya kamata
to ko shin an samu wata matsalar fara zabe kan lokaci a ce ba a fara zabe kan lokaci ba
ko ina da naje an fara zabe a kan lokaci kayan aiki sun zo a kan lokaci kuma an fara zabe a kan lokaci abinda dai suke dan magana akai shine yawanci ba a fito da wuri ba amma dai yake mun fita safe ne suna gani yanzu zuwa lokacin da har na zazzagiya din da na zagiya suna ganin har zuwa gaban karfe 3 zuwa karfe 4 jama'a za su fito kuma suna ganin za a fito a kada bari'a insha Allah
to madalla mun gode malam Idris Abdullahi Bako kada a manta sashen Hausa na muryar Amurka ake saurara daga birnin Washington a wani shiri na musamman kan zaben Ghana da muke kawo muku daga birnin Accra to yanzu bari mu leka kasashe makwabta domin jin kalaman yan Ghana mazauna kasashen da farko za mu fara yaji zango ne a birnin Ikon Najeriya inda baban gidan Jibrin ya jiyo mana ra'ayoyin wasu yan Ghana a wannan rahoton da ya hada mana
a yadda ƴan kasar Ghana suka fito kwansu da kwarkwatan su domin gudanar da zaben shugaban kasa da kuma na ƴan majalisa a yau Asabar din nan al'ummar kasar Ghana mazauna Najeriya na cigaba da maida martani game da wannan zabe na yau ranar Asabar a kasar wanda na zanta da su dai sai kiran samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a lokacin wannan zabe tare da yin kira ga ƴan takara na shugaban kasa da kuma na majalisu da su maida hankali wajen samun nasarar cigaban kasar ta Ghana Malam Shafi'u Muhammad wani dan kasar Ghana ne mazaunin birnin Lagos
ina fatan ubangiji Allah sa da zaben a gama lafiya ubangiji Allah sa zabe wanda zai share muna waye wanda zai bar Ghana ya zama yanda yake da insha Allah don abin nan ba easy bane to Allah dai ya sa ya zama mana easy komai na addu'a Allah ku gane mun dogara da Allah insha Allah ba wani hani yanda zai tashi ai zabe lafiya gama lafiya yau Allah ya yarda assalamu alaikum
shi ma bangaren sa Malam Tijjani dake zama dan asalin kasar ta Ghana dake anguwa Agege ya bayyana ra'ayin sa game da wannan zabe kamar haka
zabe ne muna addu'a dai Allah bani rubusa muna addu'a Allah bani rubusa amma gaskiya Ghana suna cikin wani hali suna cikin wani hali da ke cikin neman canji kiyaskani da Allah
sai dai kuma ba ɗan kasar ta Ghana ne kawai ke tofa albarkacin bakunan su game da wannan zabe ba hadda ma ɗan Najeriya kamar da Malam Abubakar na baban yawo wani dan siyasa ya shida mani ra'ayin sa game da wannan zabe
akan maganan zaben Ghana muna fata duk shugabannin nan da suke takara bangiji duk wanda ya bashi wanda Allah ya bashi hada kai a zauna lafiya domin Ghana cigaba amma da mu muke nan Najeriya kuma tunda aka zaben nan muna nan muna kokari hada kan mu muga cewa Najeriya ta zauna lafiya da Ghana da Najeriya kamar uwa da uba dani abinda muke fata duk wanda ya shi zaben nan mai addu'a hada kai don takarar nan a ga cewa Ghana ta zauna lafiya kuma Ghana ta zauna uwa da uba
ga dai Ismaila Hakimi wani dan Najeriya
a matsayina na dan Najeriya shawara da zan ba su game da wannan zaben kanan da za a yi shine a su kokari a yi zabe sai yin zabe wanda ba za ta kawo musu tashin hankali ba wanda za ta ce da kasan su gaba shine a ne shawara da zan ba su
duk koya masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da demokradiya ke ganin wannan zabe na kasar Ghana tambayar kenan da newa Comrade Musa Jika wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama
yau dai ranar da ake aiwatar da jefa ƙuri'a ne a ƙasar Ghana to sai dai a yanda muke kallon al'amuran zaben sai dai mu musu fatan Allah ya sa a yi zabe lafiya a gama lafiya amma yanda muke kallon zaben yana da dan nashi tsaurin daban menene tsauri kuwa saboda in ka duba can da ya ga mataimakin shugaban kasan wanda shi ma yana cikin yan takara ga kuma wanda shi kanshi ma ya taba yin ma shugabancin kasan so kaga wani zabe ne wanda yake kowa yana da karfi daidai gurgudan shi sannan kuma sai ka kalli bangaren abin nan dan yan kwanakin nan yanda nake ta jin yanda suke yawon kantin din su abubuwan yana da dan zafi sosai saboda kaman an sako abin da ya shafi addini a ciki shi wannan wanda tsohon shugaban kasa ne ana kallon kirista ne ba musulmi ba shi kuma mataimakin shugaban kasa shi kuma da yake takaran shi ma a yanzu shi ma ana kallon shi kuma musulmi ne so kaga abubuwa kenan wanda muke ta tunani wanda yake damun al'umman Afirka ba ana kallon kasan bane da kuma al'umman kasan mu kuma muna ganin cewa ga baki daya abin da ya shafi harkoki na siyasa ba ana maganan addinin ka bane ko yankin ka ko bangarancin ka a'a abinda yake magana shine menene zakai ma kasa da kuma al'umman kasa
ra'ayin wasu yan kasar Ghana da kuma Najeriya kenan game da wannan zabe na kasar Ghana dake gudana a yau din nan baban ya jibrin murayen Amurka daga Lagos
akai da baban gidan jibrin to daga birnin Iko bari mu leƙa jamhuriyar Niger inda Suleiman Muna Barma ya tattaro muna ra'ayoyin wasu ƴan kasar Ghana dake birnin Yamai ya kuma hada muna wannan rahoton
babban zaben na Ghana abu ne da ƴan kasar mazauna ƙetare yake dauka da muhimmancin gaske a bisa la'akari da tarin matsalolin da suka ce sun addabi kasar da al'umar ta kamar yadda wasu ƴan Ghana mazauna Niger suka zayyana wasu daga cikin su
sunana Muhammadu Ibrahim an fadi na da Makiyu yanzu zai shede Allah gyara kawai saboda yanzu komai abinda ka sai abu yau kaza kamun gobe kudin ya kara kuma rashin kamfanoni duk kasan da ba hannun jari ba kamfanoni kuma ba zuwa sai ana fita da kaya kudin ka kasa zai yi kuma rashin aikin yi akwai matsalar tsaro akwai cin hanci da rashawa fannin shari'a 'yan sanda ana gani ne ba faɗi
sunana Balkisu Suleiman Ghana a Kahin Kumashi, Anime Kumeka Niger, the Kakani, the Uwa, the Kanai, the Kwame, the Kwamisanacha, Gaskia Ghana, Musata, the local chicken, the Tikichi, Tunda Kwema Tasa, the Ewa, Ba Aiki, Gashai Shai, Ubangi, the Alabama Shugabana Gari, Kuma Alabam, one of the Kula, the Kumi, the Kumanachin Ghana. Yayi adalci tsakanin shi da Allah da Annabi.
Sunana Faisal Abdullahi. An gane dake da muni a nan Niger aiki ne kawo mu zama kama mu muka yi aure nan ne kuma. Tattalin arziki na Ghana yanda muka san shi a shekarun baya yanzu ba haka yake ba. Ko ba komai yanayin yanda ma muke ji labari yanda sai shi ya la cewa muka ce mu koma ta yanayin aikin da muke ba mu yi aiki can wurin sai mu ganin cewa kawai karamin zanna nan ne.
Ko da yake a cewar su dukkan matsalolin da Ghana ke fuskanta a halin yanzu na tarnakewa tafiyar lamuran jama'a, yan kasar mazauna jamhuriyar Niger sun buƙaci sabuwar gwamnatin da za ta karbi ragama bayan zabe tafi ba da fifiko wa waɗannan batutuwa.
Sabon gwamnatin da zai zo ya hada kan ƴan ƙasa, saboda yanzu ƴan ƙasar kansu rarrabe yake. Kakka duba wannan dan wane, wannan ƙanina ne, wannan dan jami'a na ne. Duk wanda zai yi aiki ƙasa ta ci gaba, ba wanda zai zo aljihun shi kawai ke tunawa da shi. A gyara asibitoci, na uku makarantan yara, sallanta na fannin shari'a a gyara, saboda ƙasa ba ta ci gaba in ba da shari'a ba.
Sabon gwamnatin da Allah zai ba sa'a in ta hau sai kokarin da Allah gyara matsaloli da matasa da latija da duk matsalolin da ke cikin Ghana. Muke roƙon Ubangiji Allah ya ba su ikon gyarawa. Muna ta'adda Ubangiji Allah ya sa zaben nan ya ƙare shi lahiya.
Haka ita ma al'ummar ta Ghana na da rawar takawa don ganin komai ya gudana salin alim a lokacin gudanar da zabe da bayan zabe. Mafarin wannan kira,
zabe in an yi shi ya kare kowa ya zama dan ƙasa ba wani jam'iyya. A kauce ma tashin hankali, an bangar siyasa a zo a baka wani kuɗi kalilan ka je ka cuce dan uwanka ko ka kashe dan uwanka, wannan ba abu mai kyau bane. Kuma kaga ta bako da ɗan majalisoshin da suke wurin da su shugabannin da suke wurin su mai da kansu daya, ba mai gyara musu jihar su in ba su da kansu ba.
Kenan ya kamata gwamnati ta dauki babban mataki wanda zai sa kowa ya wanke kansa.
Ghana na daga cikin kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a Afirka ta Yamma, yankin da ke fama da matsalolin tsaro, illolin canjin yanayi da kuma bayan tattalin arziki. Saboda haka yanayin siyasar kasar ta Ghana abu ne da ka iya shafar tafiyar harkoki a kasashen yankin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Idan muka leƙa birnin Yaoundé na Kamaru, za mu ji abinda wasu 'yan Ghana mazauna birnin suke faɗi. Muhammad Awal Garba gare ka.
Mutum miliyan 18 ne da digo 8 ake tsaron za su fito domin kada ƙuri'unsu a rumfunan zabe a ƙasar ta Ghana. Manyan 'yan takarkari guda biyu ne dai ake tsaron, ɗaya daga cikinsu zai zamto sabon shugaban ƙasar daga cikin 'yan takarkari guda 12 wanda hukumar zabe na ƙasar ta Ghana ta amince da su kada takararsu. 'Yan ƙasar Ghana mazauna a ƙasar jamhuriyar Kamaru na samu zantawa da su kan zaben da zai gudana a kasar Ghana a Asabar 7 ga watan Disamba shekara 2024. Ga yadda hirar tamu ta gudana
a wannan zaben da yake zuwa, bukatar mu da yake muna waje, muna bukata cewa wanda zai dauki ragaman din tafiyar da kasa ya samu mana cewa muna bukatan aikuna, don muna waje ne akan rashin ba sana'a. Muna da sana'a kan ba aiki, kuma daktoci muna bukatan daktoci. Akwai daktoci duk sun fita waje cewa shi albasin da ake basu yayi kadan.
Eh, ta bangaren ilimi kuma da ayyukan yi,
ta bangaren ilimi masu ilimi suna nan da yawa, to cin hanci ne yayi yawa. Yanzu mu bukatan mu sabon mai daukan madagan mulki, muna bukatan shi cewa yanzu ya zo ya kada komai da komai, a sake constitution sabo kamar da yake da ya.
Eh, ni Malam Isa, ni dan Ghana ne, ni dan Kumasi ne, kuma ni dan Allah zama a Kamaru. Fata na alheri duk shugaban da ya hau mulki, na masa fatan alheri ga tattalin kasa, ga ilimi, ga mata, ga mata a ba su haƙƙinsu.
A ba mata haƙƙi ko?
Eh, a ba mata haƙƙinsu.
Ni ce ne muna 'yar Ghana a ƙasar Kamaru. To, kuna fata dai wannan zaɓen da za ya wuce a yi shi a cikin lafiya, kuma ya wuce lafiya, kuma a kula da mu mata.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahoto. Har yanzu dai ana sauraron shiri na musamman ne da sashen Hausa da muryar Amurka ya shirya akan zaben Ghana wanda take gabatarwa daga nan birnin Accra. To masu sauraro, a nan ne za mu kawo ƙarshen wannan shiri har sai Allah ya kai mu a shirinmu na dare. Ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Amma yanzu bari na hannun taku ga Malama Hawwa Sharif. Daga nan birnin Accra, Baba Yakubu Makeri ne na gabatar muku da wannan shiri. A huta lafiya.
To madalla yanzu kuma madadin Aisha Ma'adu da Sunan Dudu da injiniyan Hawwa Sharif su sallama sai an jima.